أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مرسادوا أو أن مركز نمجيما دانتي قبدا مجلس منا القرآني wannan shine majlisi na hudu a cikin tafsirin suratul ahzab muna 21 da watan sha'ban hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 10 ga watan 2 a kalandar bature 2026 kamar yadda muka saba kamun mu shiga cikin karatu inda akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa sai mu ci gaba da tafsiri insha Allah. Na'am. Mas'ala ta ɗimuwa, musamman Ubangiji yana da wata ƙa’ida shi ne wata ƙofitina tallata su yi bannan lazina zalamu minkum khasa, ku ji tsoron fitinar da wane zai tsankwalota. Amma dai idan an tashin ba kai ba shi kadai za a yi wa ba dukkanku za a hadu a cikin musibar ku hadu ku ta yi can kuma daga bayan Ubangiji sai ya rarrabe. Dimuwa da ta kama banu Isra'ila 40 sanatan yatihuna fil ard, shekara 40 suna cikin dimuwa, annabi Musa yana tare da su a cikin wannan shekara ta 20, shekara 40 din nan ta dimuwan nan a cikin ta Allah yi wa annabi Musa rasuwa. Sai dai annabi Musa ya roƙi Ubangiji, ƙasar da suka gaza shiga ita ce Baitul Maqdis, ya roƙi Ubangiji, Ubangiji ya in ya amshi ranshi ya kaddara ya shiga wannan ƙasa a binne shi a wannan ƙasa. Shi ne wani lokaci manzo Allah yake ce musu bayan Isra'i da Mi'raji ne in ban manta ba, yake cewa ya ga makwantan ko kabarin annabi Musa a wani wurin wani wuri wani jan birji ne a nan wannan kan hanya a nan aka binne annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan mutuwar shi. Idan da shi aka yi wannan dimuwa har zuwa lokacin da Ubangijin shi ya karɓi ranshi, kurmi iyakacin ya yi roƙo Ubangijin shi ya karɓa mai kuma ya hutar da shi, daga nan ya sanya shi cikin Baitul Maqdis ko Ardul Maqdis ya an binne shi a cikinta. Illa duka dimuwar duk abin da aka kwada aka dama tare da shi aka dama shi har zuwa lokacin da ajali ya kawo kai. Shi ne matsalar duk lokacin da wani za a bar shi ana gani da gangam ko ana gani yana aiwatar da ɓanna a saman doron ƙasa, a ce ba za a samu ba wa'ansu manya ba wanda za su taka mai burki ba, to tabbas idan Ubangiji ya tashi sabkar da azabar shi to wai ba shi kaɗai zai ta shafa ba, dukkanku da ku wanda ba ku aikata ɗin ba da wanda ba su yi kiran ba a kan a hasan ba dukkan su yi ta shafa. Isan ya a duk lokacin da aka gaban na a yi kokari a dakile ta, saboda Ubangiji in ya tashi sabkar da ukuba akan hakan ba zai bar kowa da kowa ba, kowa sai ya shiga ciki. Rayuwar da ake ciki na na rishin albarka a cikin kwanuka, rishin albarka a cikin dukiya, rishin albarka a cikin abubuwa daban-daban, dukkan me ya kawo, dukkan bamman da ake aiwatarwa ne a saman doren kasa. Can wa'ansu ga can suna tauye muddu, wa'ansu suna tauye sikeli, wa'ansu na can suna alfasha, wa'ansu suna kaza, wa'ansu suna kaza. Ubangiji idan ya tashi sai ya saukar da bala'in shi akan dukkan al'umma. Dan me ya sanya waɗanda suke da hannu ko ruwa da tsaki akan abun ba su yi magana ba a fasa wannan abun ba, har idan azaba ta zo kowa da kowa za ta shafa. Allah kiyaye mu. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun zo ƙarshen aya ta farko, Ubangiji yake bayyana mana inna Allah kana aliman hakima, anan muka tsaya. Kinan harkon karatunmu shi ne, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbika inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Ya kai wannan annabi, ka samu takawa a cikin al'amarinka ko ka ji tsoron Ubangiji. A fassara ta Bahaushe yace wala tuti'il kafirina wal munafiqin, kadda kayi wa kafirai da munafukai biyayya. Inna Allah kana aliman hakima, lalle Allah ya kasance masani ne akan komai da komai, mai yawan hikima ne a cikin aiwatar da al'amurkan shi. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbika, abinda ake so da kai shine ko umurnin da ake yi maka, ka bi abinda Ubangijin ka yi maka wahayi daga wunshi daga wannan Ubangijin mahalicci. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira, lalle Allah akan abin da kuke aikatawa masani ne, makuratar sani. Mun zo kan inna Allah kana aliman hakima, lokaci yayi halin shi, insha Allah za mu tashi a fassara inna Allah kana aliman hakima, lalle Allah ya kasance masani ne akan komai da komai, mai yawan hikima ne cikin aiwatar da al'amurkan shi. Nan idan ka dauka zaka gani wannan inna Allah kana aliman hakima tana da alaka da ittaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Kaga Ubangiji da ya umarci annaban shi ya samu takawa, ya mai hani akan biyayya game da kahurai, game da munafukai, sai ya nuna mai lalle wannan al'amarin, wannan umarnin da aka yi maka na ka ji tsoron Allah, kadda ka yi wa wanda ba tare da ku ba suke ba daga cikin munafukai, daga cikin kahurai biyayya. Lalle wanda ya yi ka, ya san al'amarin, ya san abin da suke kullawa akan ka, shi ne yake maka umarni. Wannan Ubangijin aliman, masani ne akan komai da komai, hakiman kuma mai yawan hikima ne akan hannunka mai sanda da ake yi maka na daga abin da kafirai suke nema su aiwatar. Nan Ubangiji da ya ce inna Allah kana aliman, nan malaman tafsiri suke cewa bima yakunu qabla kaunihi, lalle Allah masani ne da abin da zai kasance kamun abin ya kasance. Wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa, wajibi ne musallama wa Ubangiji. Ubangiji masani ne akan komai da komai kamun ya kasance, lokacin da zai kasance, bayan ya kasance. Kisan yanan dalmai suke bayani suke cewa lalle al'amari na Ubangiji al'amari ne kana, dama kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin surati Yasin, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Al'amarin Ubangiji tsankanin baina kafun wa nunun ne, tsankanin kafun da nunun ne, kun fayakun, kasance sai ya kasance. Wannan shine al'amari, wanda yake umarni ya kasance sai ya kasance, in ya san menene zai kasance kamun ayi umarnin kasancewar shi. Shi sanya al'amari na Allah, ya san komai da komai kamun kasancewar shi, bayan ya ko lokacin da yake kasancewa, haka bayan lokacin da ya kasance. Shi sanya al'amari na Ubangiji wajibi ne a aqida ta ahlus sunna musallawa Ubangiji abubuwa guda uku: ilimin shi qabla wujudihi, qabla wujuda, ilimin Ubangiji kamun abinda muke cikin shi kamun ya kasance, kamun ma a same shi, kamun mu zo duniya Ubangiji ya sani, yana da ilimi akan abinda yaushe za mu zo, mi za mu yi a duniyan nan kaza da kaza. Hadisi wanda yake cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, inna ahadakum la yujma khalqahu fi batni ummi 40, har zuwa yake cewa summa yursalu ilayhi malakun fayunfakhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. ubangiji ya manzo Allah yake ba mu labarin yanda ubangiji ya tsara matakin rayuwarmu a cikin cikin mu'ayyahanmu ba cikin cikin mu'ayyahanmu yake cewa kwana 40 yana gudan mani kwana 40 yana gudan jini kwana 40 yana gudan tsoka sannan bayan shi ya cika wata 4 da kwana 10 sai a aiko me da mala'ika mala'ikan nan zai busa mai rai idan ya busa mai rai zai umurce shi da kalmomi guda 4 arzikin shi ajalin shi samun dacen shi duniya da lahira da samun rishin dacen shi shakawar shi duniya da gobe kiyama komi da makamin a kamun a halitta saman bakwai kamun a halitta sama da shekara 50 ubangiji ya halitta alqalami ya halitta allo ya ce ya rubuta ya ce me zan rubuta ya ce ka rubuta maqadirul khalq duk abinda aka riga aka kaddara wa abinda aka halitta yace ka rubuta ya rubuta mun zo an sake jaddada mana a cikin cikin ma'aihonmu sannan kuma a hakan zamu tafi da shi kaga wannan shi yake tabbatar maka qabla alwujud kamun samuwar mu ubangiji ya san yaushe za a same ka ya san abinda zaka aiwatar ya san yaya karshen ka zai kasance hakan lokacin da hina alwujud lokacin da aka samu abu shi ma ubangiji yana da ilimi iyaya mu dukkan mu nan ba wanda yake da ilimi in an jima ko yanzu meye bakin ka zai furta ko me kake so ka furta ko kuma a waye zai fara huta daga masallacin nan ba wanda ya sani amma dai shi ya riga ya san yana da wannan ilimin haka kuma ba'da alwujud ba'da aladim bayan mun shude ubangiji yana da ilimin yaya rayuwa za ta kasance a nan gaba da haka wajibi ne a aqidar mu ta ahlus sunna mu miƙawa Allah alimun hakimun ko alimun masani ne akan abinda kamun ya kasance lokacin da ya kasance bayan ya kasance rayuwarmu kamun a same mu lokacin da aka same mu bayan mutuwar mu ubangiji masani ne akan dukkan matakai da zamu taka a cikin rayuwarmu shi sanya lokacin da aka tambaye annabi Musa akan ilimi na ubangiji duddan ya tabbatar mana ilimin ubangiji ya sha bamban da ilimin dan adam da ake tambaye shi yace qala ilmuha inda rabbi fi kitabin qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa yake cewa ilimin tashin kiyama yana nan a rubuce a cikin wani littafi wannan ubangijin baya bacewa kuma baya mantuwa wannan shi yake nuna maka mun kuma wannan siffa ce ta dan adam mantuwa da jahilci wannan kowa yana da wannan siffa in baka sani ba ko ka sani kana iya mancewa ko kuma a ka sani kana iya bacewa ko kuma a aslan ma baka sani ba jahili ne akan abu to shi kuma ubangiji wajibi ne mu tsarkake shi akan wannan siffofi ya san ya bayyana mana inna allaha kana aliman hakima lalle Allah masani ne akan duk abinda kamun ya kasance lokacin da ya kasance haka bayan shudewar wannan abin yaya abin zai kasance wannan wajibi ne mu miƙawa Allah al'amarin shi sannan ya sake tabbatar mana hakiman lalle ubangiji mai yawan hikima ne idan an ce maka hikima an riga an kare zance hakimi shine wanda yake tsarawa kazan nan in ya kasance kaza yaya ya kamata ya kasance ko in ya kasance kaza meye zai bada duk abinda ubangiji kaga yayi shi to da hikima ba wani abin da hatta da rayuwarka in kaga kaza ya same ka to ka tabbata da koyi wata hikima wanda ubangiji ya tanadar maka in ba dan wannan hikimar ba ga an sake ka kace kai abin ka zaka ga ka huto daga gida kana so ka isa wuri kaza a lokaci kaza zaka gani wani abu ya tsaida ka jinkiri kaza kurum he ka sallama wa Allah lalle da koyi wata hikima kalkashin haka wallahi da za a bayyana maka a ce maka a'a hutawarka kurum da darata ka isa ta in da ba san ba abin da zai kasance ba shi wannan ubangijin latifun bi ibadihi mai lutufi ne a cikin bayin shi duk abin da zai maka to ka tabbata da koyi hikima a cikin shi kalli yanda aka sawwara ka aka maka hanci a nan yanzu da aka tashi aka maka hanci akan kumcinka da kwai kyau a siffarka ba duk abin da ubangiji kaga ya dora shi to da hikima a cikin al'amarin shi wajibi ne mu barwa Allah al'amarin shi nan idan muka leka ayar zan mu gani ubangiji ya kawo lafazin kana in an ce kana abin da ya kasance kenan inna allaha kana aliman ubangijinmu ya kasance masani ne to wannan sanin
yanzu babu shi tunda a lokacin manzo Allah ne aka saukar da wannan alqur'ani aka ce ubangiji ya kasance kenan a wannan halin ubangiji bai da ilimin ko kuma yaya al'amarin yake nan malumin lugha suke cewa duk lokacin da ubangiji zai kawo irin wannan magana a cikin alqur'anin shi a kawo fi'ili a nuna maka kana ubangiji ya kasance to ana yin salbin zaman ana dauke wannan hirar lokaci hirar zamani a ce a da ubangiji ya kasance kenan yanzu kenan ba haka bane ba ani ne da kai in an ce mana kana jawharan jawun ai yanayin wannan ya kasance dazu mai zahi ne ya kasance kenan shi yake nuna mana a yanzu ba mai zahi bane ba amma dai in kan al'amarin ubangiji ne aka ce maka kana ya kasance to abin nan an rigaye an dauke lokaci a cikin shi kenan abin nan mustamirrun ilal abad har abada ubangijin nan ya kasance kuma ba zai gushe ba zai kasance har abadan abada hakiman aliman hakiman wannan ita ce ka'ida wurin malaman lugha sai ubangiji yake bayyana mana aya ta gaba yake cewa wattabi ma yuha ilayka min rabbika ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama tsira da aminci su tabbata a gare ka yace ka bibi abinda ubangijin ka yi maka wahayi ittabi ka bi so da kafa umarni ne ake yi wa manzonmu sallallahu alaihi wasallama ya bi duk abinda aka yi mai wahayi in yaya ya kasance wajibi ne ya bi shi saboda shi ubangijin yayi tsarin shi akan haka ni ake kira da wahayi wahayi kamar yanda malaman lugha suke cewa shine al-ilanul khafi shine duk abin da a boye za a zo a asirta maka ko ta wata hanya wadda ba a saba yi maka magana ba yanzu kaga yanzu maganar da nake yi ba wahayi bane ba kana ji na yana ji na da zan zo in asirta wa wani da wannan ana iya itlaqin shi a kalma a harshen larabci da kan wahayi duk da kasancewar malumai sun kawo ma'anoni daban-daban wanda wahayi yake dauka kamar yanzu misali in ka dauka wahayi wanda ubangiji yayi wa tururuwa wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhizi min al-jibali buyutan ومن الشجر وما يعرشون تكي سوى هو الالهام الفطري ko al-ilham al-ghaziri shine kurum ubangiji ya tosa maka yace maka kurum kaza kuma wannan yin kai ma yana iya kasancewa kurum kana zaune sai ka ji kurum barin tashi in yi kaza wannan dukan shi yana iya kasancewa wahayi amma dai idan muka koma harshen larabci shine iblagun nabi sallallahu alaihi wa sallama ma shara'ahu Allah sawa'un akana biwasitatin aw bighairi wasita shine wani sako ne wanda za a aika wa manzo ta hanyar wani mala'ika wanda ake kiran shi ruhul amina ruhi wanda yake amintacce shine mala'ika jibril ya isar wa manzonmu tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi abinda aka shar'anta mai aka shar'anta wa al'ummar shi yace sannan wannan wahayin yana iya kasancewa biwasita ta wani intarbal ne shine kasancewa wani mala'ika ne wanda zai zo ya isar mai da sakon ko kuma ya kasance biduni wasita ba tare da wani intarbal ba haka kurum ubangiji zai isar mai da sakon wannan shine ake kira da wahayi idan muka dauki mas'ala biduni wasita ba tare da wani intarbal ba muna iya kasa shi har gida uku na farko yana iya kasancewa al-ilham shine ilhami kurum ka ji abu a cikin ranka ka tashi ka taika aikata shine yanda mutum yana iyawa wanda ba annabi ba ya ji ya samu ya tsinci kanshi a cikin wannan halin haka kuma annabi ma yana iya samun kanshi a cikin wannan halin na ilhama shi sun ya manzonmu tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake bayyana mana yake cewa inna ruhal qudus nafatha fi ruhi yace kaga mala'ika jibril yayi tohi a cikin zuciyata yake cewa abin da yake faɗi mini shine anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha ba wata rai wadda za ta mutu sai ta cinye arzikinta 100% duk abin da aka rubuta maka ai can mun yi bayani a cikin wancan hadisin ya bayyana mana yace mana sai an rubuta arzikinka duk abin da zaka ci daga ranar da ka huto abin da zaka ci abin da zaka sha lumashin da zaka yi an rigaye an rubuta dukkan su wannan arziki ne sai ka cinye arzikinka sannan kuma ka hade dukkan kwanukan da aka rigaye aka lissafa maka zaka yi su a rayuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ku ci tsoron ubangijin ku a cikin al'amurran ku na yau da gobe kuma ku kyautata ko ku kawata wurin neman halaka din ku kada ku hada halaka da haram yace wala yahmilanna ahadukum istibta'a arrizqi an yatlibahu bi ma'siyatin kada wani yace a ai ni yanzu tunda na kai shekara 30 bai kamata ba a ce ba har yanzu mun mallaki kaza ba kurum bar mu tashi a buga ta a fafu a tutuwancin ayyuka za a ce kurum neman arziki yake yace a kada wani dan kaga wane yayi arziki ko kada ka ringa tunanin ko kana so ka samu kaza kurum ka ringa neman a galkashin sabon ubangiji ka hada arziki wanda nihayatan zai kasance maka wa ba yace fa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ati tabida Allah madaukakin sarki ba a taba samun abinda bawa ko bawa bai yiwa ya samu abinda yake so in ba da biyayya ta ubangiji ba duk sabon da zaka ce kai wai dan ka samu kaza to wallahi kurum ka tabbatar to in dai kaga wane yana sabon kuma ubangiji ya bude me to ka tabbata ta lalace ubangiji yake yi me shine can walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu ya'malun ani da sun yi imani mutanen karkaran nan da sun yi mutanen alƙaryan nan da sun yi imani da Allah sun samu takawa a cikin al'amurran su yace da mun kankare musu zunuban su kuma da mun sabkar musu da albarkoki a saban doran kasa sai dai da suka ƙaryata akhadnahum bima kanu ya'malun sai muka kama su akada abin da kasance suna aiwatarwa ina wannan sheke nuna maka lalle baya yuwa a samu alkhairi baya yuwa a samu dukiya baya yuwa a samu ilimi baya yuwa a samu daukaka wallahi sai da da'a ta ubangiji biyayya game da abin da aka umurce ka hannuwa game da abin da aka hane ka kaga wannan sheke nuna mana lalle ana iya ma mutum ilhama haka kuma yana iya karanta kasancewa min wara'i hijabin a wani dan shimge ne tsankarinka ko tsankarinka da hijabi ubangijin kai yi maka bayani kamar yadda yake bayyana mana wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursala rasulan fayuhya bi iznihi ma yasha wannan kenan sifofi guda uku wanda ake yin wahyi wannan min wara'i hijabin ta kasance tare da annabi Musa kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wa kallama Allahu Musa taklima aga aw yukallima aw min wara'i hijabin ko kuma ya kasance da kun shamaki tsakankaninka da kai da ubangiji yayi maka bagada haka kuma ubangiji ya tabbatar mana lalle shi annabi Musa an zabe shi an yi mai magana gaba da gaba amma dai tsakankanin shi da shi da ubangiji da kun hijabi shine lokacin da annabi Musa ya ji dadin magana ta ubangiji ake ka sani ai ko da wani wanda yake kusa da ubangiji zai maka magana ai ba dai bane ba da irin magana wanda muke yi ba farzana ubangijin yayi maka magana ka san zaka ji dadin ta kuma abinda zai kara tabbatar maka idan mun shiga gidan aljanna ba wani abu wanda muke ganin yahi ko muka ji a cikin ranmu yahi aljannar dadi sama da ganin ubangiji to annabi Musa ya samu gatan ubangiji shayi mai magana a wannan rayuwar ta duniya da ya ji dadin magana sai ce ya ubangiji arini anzuru ilaika mana ubangiji tunda dai yanzu mun yi magana to ka dan kware mana hijabin mana in ganka ubangiji kuma wannan shine dan adam yana da haka duk lokacin da zaka bashi kaza in ka bashi bakin nan to nan zai nema ya kama to shine yace arini anzuru ilaika ubangiji mana ka dan yayi hijabin in ganka yake cewa lan tarani ya kai annabi Musa har abadan abada a rayuwar nan ta duniya ba zaka ganni ba wannan lan tanan duniya kenan a gobe kiyama insha Allah annabi Musa zai ga ubangiji mu ma zamu ga ubangiji in Allah so ya yarda muna kyautar zato yake cewa walakin zur ila aljabal in ka ki tabbatarwa da wai ba za a ganni ba bari a tastaka kaga wancan dutsen ka kalle shi in na kware hijabi na fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in na kware hijabin da yake tsakanina da kai wannan dutsen ya girku a inda yake bai gusa ba yace to tabbas annabi Musa tsarin halittarka tana iya baka dama kai ma ka gani ubangiji falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ika kurin ubangiji yana kware hijabin wannan dutsen he ka gani ya kamar ka ce an kawo traktor ta an kawo mashin wanda take nika wannan dutse ya nike gashi nan babu shi Musa kuma gashi tan a gehe ya suma falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimina. Lokacin da ya taso sai yake cewa to ubangiji ina neman afwa, ina neman gafara, ina tuba zuwa gare ka, lalle ni ne farkon musulmai wanda suka meka wuya zuwa gare ka. Kaga wannan abu ne wanda baya yiwuwa. To shine nan ubangijin mu yayi wa annabin Musa alaihi salatu wassalam magana gaba da gaba. Na uku shine mala'ikan yazo wa manzon tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, sai yayi mai magana a matsayin dan Adam. Ko mala'ika Jibril da su da yawa yana zawwa a siffar dihiyatul kalbi, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, yazo yayi wa manzon mu sallallahu alaihi wasallama magana. Wannan shine matakaiya wanda zaka sami biwasita, ko wannan biwasita ta Jibril shine biwasita Jibril shine shi kuma mala'ika Jibril zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan kasance wannan hada su duka wuri daya, kenan zamu fahimta da kai biwasita da kai biduni wasita. Biwasita shine wanda za a yi wa manzon mu sallallahu alaihi wasallama wahayi ta hanyar mala'ikan mu Jibril. Mala'ika Jibril yazo yayi wa manzon mu tohi a cikin zuciya, mu yaji abin a cikin ranci, ko kuma ya kasance mala'ika Jibril ya sabko a matsayin shi na mala'ika, ya zo ya isar mai da sako. An tambaye manzo Allah hadisin Aisha, yaya ake yi maka wahayi? Manzon mu yake cewa ai gashi nan yanda mala'ika Jibril yake yi, in za a yi mai wahayi, yace yana jin kamar kace wannan shaniti, wannan ƙarhe sarka ake zuba ta akan falakin dutse. Kaga irin wannan ƙaran haka take yi, yace haka yake ji a cikin ran shi mala'ika Jibril, sai yazo ya isar mai da sakon shi. Ko kuma mala'ikan yazo mai a matsayin mi, a matsayin dan Adam, kamar siffa ta dihiyatul kalbi, yazo ya isar mai da sakon ya tahiyar shi. Sannan kuma biduni wasita shine imma ya kasance mahalki wanda wani zai yi, ko kuma annabi zai yi, ko kuma ya kasance ubangiji ya yi wa wannan annabin magana gaba da gaba, amma dai tsayankaninsu da kwai shamaki. Wannan shine yake cewa to abinda ake umurtar ka ya kai manzon mu tsira da aminta Allah shi tabbata a gare ka, yace ittabi ma yuha ilayka, ka bi abinda aka yi maka wahayi daga gun ubangijinka. Nan ma ismu mawsulun min shaghil umuma, duk abinda aka yi maka wahayi, ba wani ka ce a ka zabi wancan ka hasa wannan, a'a, in dai wahayi ne aka yi maka, to wajibinka ne ka bi umurnin abinda aka yi maka wannan wahayin da kai da al'ummarka. Yace sannan inna allaha kana bima ta'maluna khabira, lalle ubangijin nan masani ne akan duk abin da kuke aikatawa, haka kuma masani ne wanda yake na kop da kop. Bima ta'maluna, abinda muka kasance muna aikatawa, da mu da waɗanda suke koma bayan mu, ubangiji ya san duk abinda muke aikatawa, kamar yanda yake bayyana mana ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, duk abinda rai ta kumshe a cikin ranta, a cikin zuciya, ubangiji masani ne akan shi, masani ne akan shi. Da haka nan yake bayyana mana lalle wa'innan kahuran da aka yi maka hannunka mai sanda, da wa'innan munafukan suna nema ne yaya za a yi su kawar da kai akan shari'ar da aka dora ka. Don haka kadda ka sake ka yi musu biyayya, saboda ubangijin ya san abin da suke kitsawa akan ka. Shi sai ya ubangiji ya tabbatar inna allaha kana, lalle ubangiji ya kasance bima ta'maluna, da abinda ku kasance kuna aikatawa, da kai da su ir da wa'innan kahuran da aka yi maka kashedi kadda ka yi musu biyayya, haka da wannan munafukan khabira masani ne. Idan an ce al-khabir ya sha bamban da al-alima, al-alim amnish, ubangiji masani ne akan komai da komai, abinda kuka bayyana da abinda kuka boye dukkan shi ubangiji masani ne. In tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamuhu Allah, duk abinda ka boye a cikin ranka, abinda ka bayyana, ubangijin ya riga ya san shi. Wannan kenan al-alima. Al-khabir shine ubangiji masani ne akan abinda kuka boye a cikin zukatanku. Al-khabir ana bayani idan ka ga Al-Qur'ani, ko ubangiji ya kawo siffa ta al-khabir, masani ne da abinda kuka boye a cikin zukatanku. Al-alim masani ne akan abinda kuka boye, sawa'un abinda kuka boye ko kuma abinda kuka bayyana a cikin al'amuranku. Khabirun maquratus sani, abinda dukkan sha makance a cikin zuciyarka, ko abinda kuka tayi ku asirta da kai da ne, to ubangijin nan masani ne akan shi. abinda kuma ka bayyana ka gani nan ubangiji ya bayyana mana siffofi guda biyu aliman masani ne abinda yake kai da kawo abinda kai ka sani ana aikatawa da abinda suka boye suke aikatawa ko ma bayan idanka Allah ya sani haka kuma nan a aya ta biyu sai ya tabbatar abinda muke wadi maka kabi abinda muka baka wahayi kada ka yi musu biyayya ka ji tsoron ubangijinka dalilin mun san abinda wa'incan suke boyewa a cikin zukatansu na daga su cutar da kai na daga su kulla da sisar da za su kawar da kai akan shari'ar da ubangijinka ya saukar maka wannan shi yake nuna maka da sun san abinda za su baiwa manzon Allah ya fasa kiran nan ya saba wa ubangiji da sun bashi amma dai manzon Allah ya nuna musu a'a mu umurni fastaqim kama umirta ka tabbata akan yanda aka umurce ka akan tan manzon mu yake kuma ba a yi shi ba ne sabka daga kan hanya ba wannan ko baya dai daga cikin siffofi na annabawa yaudara ko ha'inci kana wannan shine abinda malam ya kai wannan abinda ubangiji ya mana yayi tambihi game da annabin mu game da mu a cikin wannan ayoyi guda biyu kafin mu shiga aya ta uku mu jiba mu gani me zamu iya zakulawa na daga abubuwa masu fa'ida karkashin wannan ayoyin guda biyu na farko idan muka leka aya ta farko ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ko ya ayyuhan nabiyyu wannan kira da aka yi wa manzon mu tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kira ne wanda yake karantar da mu lalle an girmama wannan annabin kuma mun sani wannan annabin annabi ne na ƙarshen zamani annabi ne wanda yake cika makon annabawa annabi ne wanda yake jagora na dukkan annabawa annabi ne wanda aka aiko shi cikin al'umma wadda take mafi alkhairin al'ummo annabi ne wanda zai kasance mai ceto a gobe kiyama mai ceton wa'ansu al'ummo a gobe kiyama haka kuma mai sheda game da sauran al'umma al'ummo wanda suka gabace shi ba a yi da shi ba bai rayu tare da su ba amma dai shi zai yi musu sheda kaga dukkan su wannan yana nuna maka gata da daukaka da karamci da daraja wanda ubangijin mu ya baiwa annabin mu tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi mun ce kira da ya ayyuhan nabiyyu girmamawa ne sai wani sai ya ce ai a cikin alqur'anin ba da kai ba inda aka ce wa muhammadun illa rasulun ba sai mu ce mai a'a wannan mas'ala ce wanda labari ne ake bawa masu karanta alqur'ani labari ne ake bawa al'umman manzon mu tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi lalle muhammadun nan wa annabi ne wanda muka aiko ba kowa bane ba illa face annabi ko manzo wanda muka aiko a cikin ku ya kasance shine jagoran wannan al'umma kamun shi an yi annabi wanda suka gabace shi wannan labari ne ubangiji yake bamu amma dai bangaren kira a kiraye shi da sunan shi babu shi a cikin alqur'ani aka wannan kuma yake ƙara tabbatar maka sauran annabawa ba wanda aka sha makance face ubangiji ya kiraye shi da sunan shi wana dai nahu anya ibrahima waye annabi ibrahim kaka ne ga annabin mu kuma khalili ne badadi ne na manzon mu na ubangijin mu amma dai an kiraye shi da sunan shi dukkan wannan annabawan kowa an kiraye shi da sunan shi amma dai manzon mu idan an zo sai a sakaya saboda karamci da girmamawa wanda ubangiji yake yi mai sai sanya ubangiji ya kiraye shi ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabin da muka aiko shi da annabta haka idan muka leka ayar zan magani tana karantar da mu wajibtin jin tsoron ubangiji a cikin dukkan al'amari saboda mun yi bayani a baya wajibi ne musulmi ya kasance ya tuhatar da kanshi da tuhata jin tsoron ubangiji wannan shi zai ba ubbe baba dan adam lamani wannan abubuwa da muka zana wanda idan bawa zai ce ya zuffanto ko zai tabbatar wa zuciyar shi yayi aiki da gaban shi akan takawa da biyayya game da Allah kuma da kin ko santuwa akan dukkan wani abu wanda yake sabo to tabbas zai samu wa'innan abubuwa wanda muka zana karshenta shine mutun ya samu gidan aljanna bayan abubuwa da mutun zai samu a rayuwar shi ta nan duniya haka idan muka leka zan mu gani wannan aya ko ittaqillaha tana karantar da mu an yi wa manzon mu umarnin ya ji tsoron ubangiji wannan jin tsoron ubangijin wajibci ne akan kuma al'ummar shi sallallahu alaihi wasallama wai ba akan shi kadai ba sai wani ya ce ai cewa akai ya ayyuhan nabiyyu ka karanta fassara ka ji mana cewa akai ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah kaga wannan shi yake nuna wannan shi kadai aka kebanta a kira ne game da dukkan al'umma idan muka koma cikin alqur'ani zamu gani kira yana iya kasancewa ko magana umurni yana iya kasancewa akan abubuwa guda uku muna iya kasa shi gida uku in ma ya kasance kira ne game da manzon Allah game da al'ummar shi dukkan su gabaki daya ko kuma ya kasance kira ne game da annabin shi kadai an kebance shi da wannan abin ko kuma ya kasance kira ne game da al'umma ita kadai idan ka dauki misalin shi ai a cikin alqur'ani da kai ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda kaga wannan wai ba annabi ba kadai ba akai kira ba a dukkan annabin shi da al'ummar shi haka zaka gani an yi kira ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubai'unaka ala an la yushrika billahi shay'an wa la yasriqna wa la yazina wa la yaqtina wa la yatina afwan ba ita ba wannan wanda take cikin khalisatan laka min dunil mu'minina kada alimna ma faradna alai wannan aya wadda take bayanta dan mu gani ubangiji ya bayyanawa afwan wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yasankiya khalisatan laka min dunil mu'minina akace inda wata mace za ta zo gun manzo Allah kurum ta tsaya ta ce manzo Allah na baka kai na kyauta manzo Allah yana iya cewa na karba ta kasance a matsayin mata a gare shi sai ubangiji sai ya kawo togaciya khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai kake da wannan dama ba wani shehu wanda yake da wannan dama wanda zai ce a biyar wacce ya meda ta matar shi ko da wan ya bada ko bai bada ba aka ce khalisatan laka kai kadai kake da wannan dama min dunil mu'min kuma bayan wani mummunai kaga wannan kaga kira ne an kebanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dullu ala takhsis haka da sauransu dai amsila suna da yawa a cikin alqur'ani kina wannan kira na muji tsoran ubangiji ko na annabi mai tsoran Allah ba wai kadai kanshi ba dukkan al'umma ce ta shiga kalkashin wannan kira haka daga cikin abubuwan da zan mu iya fa idantuwa da shi kalkashin wannan aya ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti al-kafirin wal munafiqin lalle annabin mu ana umurta shi kuma duk wanda ake umurta ka tabbata mukallafun ne an dora mai yauni idan ya saba za a dora mai zunubi in yayi daidai zai samu lada duk da kasancewar manzanmu ma'asumi ne Allah ya riga ya shamakance shi akan dukkan aiwatar da wani zunubi in yayi ma sai ka ji an ce mai afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ya riga ya gafarta maka dan me san ya kai kaza ba irin ni bane ba irin ka ba in kayin kurum mai rubutawa yana nan yana jira ka tuba ko baka tuba bayan wani dan lokaci sai ya rubuta ya ce wannan wai ina tunanin ba ya tuba ba sai ya rubuta wannan zanubin da muka yi a gobe kiyama in ba mu tuba mu tarasu da kayan mu amma dai shi annabi ma'asumi ne shi kadai yake da isma banda shi ba wani wanda yake hatta Abubakar bai da isma yana yin sabo a rubuta mai saban shi yayi daidai a rubuta mai daidan shi duk da kasancewar muna kyauta zaton daidan shi yayi yawa akan sabo kullun kuma suna kokarin yin istighfari shine nan yake ƙara tabbatar mana lalle manzanmu ma'mur ne mukallafun ana umurta shi kuma ana dora mai yuni yabi abinda aka umurce shi ba dan komai ba dalilin nan ubangiji ya ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka ji tsoron ubangijinka wala tuti'il kafirin wal munafiqin kada ka yiwa waɗanda suke kafurai ko munafukai biyayya kuma hakan zai ƙara fahimtar da mu lalle duk wanda aka ce dan adam ne to in yaya darajar shi ta kai to ka tabbatar nauye-nauyen da ubangiji ya dora na abautata mai ame kaza ame kaza ame kaza ba za su taba saraya akan shi ba inda suna saraya da annabi mu da an sarayen mai da su Aisha take cewa manzanmu hadisi ne ingantacce take cewa manzanmu manzan Allah yace ba wai ubangijinka ya gafarta maka ba abinda ya gabata da abinda zai zo a gawa dan me yasa ya kake wahaltar da kanka akan qiyamul layli haƙa uwanka suna tsatsagewa dalilin tsayuwar dare sai ke cewa Aisha afala uridu an akuna abdan shakuran shin baki so in kasance ko bana so in kasance bawa wanda yake mai yawan godiya a gun ubangiji ai wannan gata ne aka yi mani an gafarta min li yaghfira lak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar an gafarta maka abinda ya gabata da abinda zai zo nan gaba to dan me yasa ba na godiya ubangiji ba godiyan nan shine in tashi in tsayi a cikin dare in bautata wa ubangiji da kamar yanda ya umurce ni qubil layla illa qalila har zuwa lokacin da aka saukake wa manzanmu aka ce me ali ma an sai kunu minkum marda wannan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna har zuwa karshen ayar kina wannan shi yake karantar da mu lalle duk irin girman bawa to abinda aka ce maka an dora maka a matsayinka na baligi to har abada ba zai sabka akan ka ba sai ka mai da ararranka shi sanya irin kira na sufaye da ake yi sai a ce a ai wannan shehun ya kai wata martaba ya kai daraja ta yaqini ba shi babu ta ubangiji an dauke mai komai sai su kawo wannan ayar sai su ringa cewa ai ubangiji ya ce yayi umurni ya umurci manzon shi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta tawa ubangijinka har sai yaqini ya zo maka to shi a matsayin shi na shehu daga an sanya shi an rikidar da shi an hana shi abinci an sa shi cikin duhu an mai wasa da hankali ya magagata sai a ce mi kake kallo sai ya ce Allah nake kallo wannan shine martaba ta yaqini ita ce kudur ta karshe kurma in yace komi Allah ne duk abin da aka bujiro mai da shi yace Allah ne sai a ce to wannan yayi usuli daga yayi usuli ya kai martaba ta yaqini yanzu shi ma yana iya bada dariqa to irin wannan shine suke tutiya a daga ka kai yanzu sallah an sabke maka sai dai kai ka ringa umurni bakka kaza yanzu kurum ka koma shehu a saman baini to wannan duka ƙarya ce dalili ba a sabkewa manzanmu ba hatta da wannan ayar da suke kawo hujja da ita wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka koma kan cikin suratul muddassir ubangiji yake bayyana mana akan kahurai wannan wa kunna nukadzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin ai mu ma mun kasance muna ƙaryatawa ne akan ranar tashin kiyama har sai da gaskiya ta zo mana menene yaqini nan shine mutuwa shi ma manzanmu da aka umurje shi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yani ka bautatawa ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka da zaran an dauki rai kuma wannan yanzu an liƙe littafi kuma yanzu sai hisabi shine duk wanda yake tutiya yake cewa a shi ya kai girman da yaudane wanda aka dora wa bawa ya sabka akan shi to kace ƙarya yake saboda in ya bari to wannan wa matsayin shi matsayin kawuri yake in Allah ya karbi ran shi sai dai mu wakkala wa Allah umar al'amarin shi haka daga cikin ayat zan mu iya fahimta haramcin biyayya game da kahurai da munafukai haka kuma da sajewa da su haramun ne qat'an in mu'amala ta kasuwa ta hada ku ayi ta a watsi amma dai kan abin da ya shahi addini ko kuma mu'amala ta addini haramun ne qat'an kai da rasu sai abinda aka yassare maka abinda aka baka dama shi sanya ubangiji yace wala tuti'il kafirin wal munafiqin kadda kayi wa kahurai da munafukai biyayya kuma wannan yake ƙara tabbatar maka lalle kahuri har abada ba zai taba kasancewa ba mai shiryar da kai a matsayinka na musulmi zuwa ga hanyar da zaka samu salama a gun ubangijinka har abada ba zai kasance ba shi sanya nan aka yi wa manzonmu tambayi wala tuti'il kafirin kadda kayi wa wannan kahure biyayya haka kuma a wurare daban-daban a cikin alqur'ani ubangiji ya bayyana ya umurce shi akan kadda ya musu biyayya wala tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'azahum wa tawakkal ala Allah an yi mai umarni akan yin haka saboda waɗannan har abada ba za su kasance masu nasiha a gare ka ba za su kasance masu shiryar da kai ba zuwa ga hanyar da zaka samu alkhairi ba duk yanda ka kasance tare da su to jira suke yi su samu dama wallahi su rubuta da kai shekara 10 za ku yi da su ana ta haraka kana cewa yanzu da namu ne da musulmi ne da ya mun kaza wallahi jira yake yi kai maka shigo ba zurfi daga ya shigo ya kare da kai in ya tafi shikenan kurum wani sa'in he hauka cewa ko mu kurmun kaga mutun ya fara bin daji Allah kiyaye haka kuma ayi zamu gani zamu iya fa'idantuwa tabbatuwar sunaye guda biyu na ubangiji inna Allah kana aliman hakima lalle Allah masani ne kuma mai yawan hikima ne a cikin aiwatar da al'amarin shi wannan yake tabbatar mana lalle ko kuma lokacin da mu ya kai insha Allah kenan zan mu tsaya anan in Allah sa mun dawo sati mai zawwa muna cikin masu rai kenan sai mu hudda abinda zamu iya fa'idantuwa da shi kalkashin wata bai ma yuha ilayka min rabbika inna Allah kana bima ta'maluna khabira sai mu ci gaba da aya ta uku insha Allah abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da suke bara addu'a muna fatan ubangiji ya cika cikin al'amurkansu ya biya musu bukatunsu ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yayi wa sauran kanukan ba albarka haka zuri'an ya mata albarka iyaye da malamma da amna arziki da suka rigaye mu gidan gaskiya muna fata ubangiji ya saukar da rahama a cikin kabarurukan su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makoman su kuma ya hada mu a cikin aljannatul firdaus Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.